Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da Maniya FM, da shafinmu na Facebook Live yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodanki,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis, muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 20 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan zazzabi, wanda mun sha magana akai a shirye-shiryenmu na baya.
To ai Maryam, maganar ce ta zama dole. Bi ta nanatawa saboda zazzabin yana damun jama'a a Najeriya, sannan ana ta kukan bai jin magani ga naci da yake da shi idan ya kama mutum.
Haka sai kuma mutanen gari suka ba mu labarin yadda suke da labarin shin zazzabin nan da yake shiga gidajen su, suna da labarin sa.
Yana nan ma a gidana da iyali na, an na zamanto abokin masu ba da magani mai allura.
Eh, hakikanin gaskiya muna sada da irin wannan yawaita zazzabin na annoba, wanda tunda annoba za a ce tunda ba mutum ɗaya ba, ba guri ɗaya ba, fantsamuwa yake yi. Mafi akasari a malaria na cizon sauro ya fi ɗaukar kaso 60 zuwa 70 a cikin wannan zazzabi da ake, kuma za ka ga take yanki ya kai ƙaramin yaro ya kai babba. Ko nan da nan za ka ga an ce wane ya mutu, ka ji cikin mutum zafi rau kamar ana gasa masara.
To ta yaya ya kamata jama'a su kare kawunansu daga cututtukan da ke addabar mu a birane da karkara?
Cututtukan da suke damun mu a kasari suna da alaka da kazanta.
Ko da yaushe mu yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa.
Akwai hanyoyi da dama, amma na farko mu kula da wajen tsaftar muhallinmu da kuma tsaftace abincin da muke ci.
Kula da tsaftar muhalli domin kubuta daga kwayoyin cuta.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki wajen wayar da kan jama'a game da kare kai daga kamuwa da cututtukan da ke addabar mutane, musamman masu nasaba da yanayin yadda muke tafiyar da rayuwarmu ta yau da kullum.
To haka kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a game da yadda muka tambaye su, amma ta bakin wakilinmu na jihar Kano a bangaren lafiya, Muhammad Salisu Rabiu, inda ya tambaye su shin suna da labarin wannan ciwo da yake addabar mutane koyaushe kuma baya jin magani, sannan yaya cututtuka suke a wurin mu.
To kai tsaye, bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, inda sakon farko daga Isa Sani Gwarzo ya ce, ta hanyar tsaftace muhallinmu da abincinmu da kuma rigakafi, hakika ya dace ko yaya muka ji wata matsala a jikinmu mu gaggauta zuwa asibiti mu ga likita, ba wai mu yi ta shan magunguna barkatai ba.
Sai Abubakar Abdullahi Fantami yace, salamu yau da gobe. Cututtukan da suke damun mu a kasari suna da alaka da kazanta.
Sai Alhaji Mele Yusuf Ali yace, hanyoyin da ya kamata mu bi mu kare kanmu daga cututtukan da ke damun mu shine a koda yaushe mu yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa, kuma mu bi ka'idojin misalin zazzabin cizon sauro, mu riga zuwa asibiti mu yi amfani da gidan sauro da sauransu.
Sai Rabi'u Kofar Waika yace, assalamu alaikum. Akwai hanyoyi da dama, amma na farko mu kula da wajen tsaftar muhallinmu da kuma tsaftace abincin da muke ci.
Sai Zakariya Ramalan yace, ra'ayina shine kiyaye irin abincin da ruwan da muke sha, kula da tsaftar muhalli domin kubuta daga kwayoyin cuta.
Sai Ahmad Yakubu Zandam yace, hanyar da zamu bi kawai shine mu gano hanyoyin kamuwa da cututtukan, sannan mu guje su. Mu kula da tsafta kama daga ta jiki, abinci, tufafi da kuma muhallinmu.
Sai Ibrahim M. Muhammad Riba yace, ta hanyar kiyaye dokokin da likitoci suka gidanya, sannan mu kiyaye saduwa da waɗanda suka harbu da cututtukan, sannan in mun ji jikinmu ba daidai ba mu ziyarci likitoci.
Sai Kamal Sani yace ya kamata mu kula da muhallinmu mu tsaftace shi yadda ya kamata. Bugu da ƙari mu dinga yawan tuttuban masana kiwon lafiya da zaran mun ji wani sauyin yanayi a jikinmu. Allah ya ƙara mana lafiya amin.
Sai Fa'ila dan Ladi Mahuta yace yau da gobe da zarar mutun ya ji ba daidai ba ya gaggauta zuwa asibiti wajen likita don samun shawarwari.
Sai Hussein Abdulkadir Inkaibo yace yawan ziyartar asibiti domin duba lafiyarmu.
Sai Rilwana Sa'idu Gayari da Aisha Rilwana Sa'idu Gayari suka ce muna iya kare kanmu daga cututtukan dake da nasaba da yadda muke gudanar da rayuwarmu kamar irin cutar zawo da gudawa, cutar sankarau, malaria wato cutar cizon soro da dai sauransu. To hakika duk irin waɗannan cututtuka na da nasaba da kazanta da rashin kulawa da muhalli da ma abincin da muke ci. To anan sai dai mu ce ya kamata mu kula da kanmu da muhallinmu da abincinmu da muke ci na yau da kullum.
Sai Abbas Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe. To da farko dai ya zama dole mu zama masu tsaftace kanmu da muhallinmu, sannan mu rinka zuwa asibiti ana duba mu lokaci lokaci, ba dole sai da rashin lafiya ba.
Sai Muhammad Dangame yace salam yau da gobe. Na ra'ayin shi ne mu zan tsaftace muhallinmu da abincinmu da kuma shan magunguna na rigakafi da kuma zuwa asibiti domin duba lafiyarmu musamman yara ƙanana.
Sai Sa'ad Kagarku tsaftace zuciya da kuma jiki tare da muhalli ne farkon fari, sai kuma kyakkyawan mu'amala da dukkan jama'a.
Sai Abdulkadir Sarkin Hurumi yace yau da gobe wannan mai sauki ne, mu tsaftace muhallinmu mu tabbata mun kai yaran mu an yi musu rigakafi, mu ci abinci mai tsafta, mu guji shan ruwa da ba su da tsafta, wannan zai taimaka sosai.
Sai Nuru Abubakar Daudawa yace yau da gobe na farko ya kamata mu kula da irin abincin da muke ci, saboda su mutanen da shekarun baya ba su san irin su hawan jini, ciwon suga da sauransu ba, saboda suna cin abinci tare, wannan ya dafa rama ko zogala makwabcin sa yayi tuwo duk za a haɗu kwano ɗaya a ci, kaga an daidai ta irin abincin da jiki ke bukata. Shi yasa mutan da ba su san cututtukan zamani ba. Daga ƙarshe a kula da tsaftar abinci da muhalli da bin dokokin ma'aikatan lafiya. Bissalam.
Sai Linus Emmanuel yace salam yau da gobe. Gaskiya ina jin daɗin wannan maudu'in naku. Hanyar da zamu bi mu kare kanmu daga cututtukan dake yawan damun mu shine tsaftace muhalli, gyaran jiki kamar su wanka da kuma motsa jiki da dai sauransu. Nagode, a huta lafiya.
Sai Kabiru JK Karaye Sokoto yace salam yau da gobe. Ni dai a gaskiya cutar da tafi damu na waɗanda ke da nasaba da salon yadda nake tafiyar da rayuwata ta yau da kullum ita ce cizon sauro, amma alhamdulillah ina amfani da hanyoyi mafi sauki don kare kaina kamar haka: daura gidan sauro da fesa magani da amfani da igiyar lefa. Ku tashi lafiya VOA.
Sai Suleiman Ibrahim Babatun Kauye yace salam yau da gobe. A gaskiya ni a tunani na abin da ya kamata mu rika yi shine da zarar mun ji alamun rashin jin daɗi to maza mu garzaya zuwa asibiti, sannan kuma mu rika amfani da shawarwarin da likitoci suke bamu, uwa uba kuma mu kula da tsafta. Idan muka rike waɗannan abubuwa wato babu shakka za mu kawar da duk wata cuta da ke addabar mu da ƴaƴanmu. Allah ya kyauta. Nagode, yau da gobe a tashi lafiya.
Sai dan Hajiya mai ƴan kunne yace ya kasance mu zama masu tsafta a gidajenmu da tsaftace jikinmu yayin da zamu ci abinci mu wanke hannuwanmu.
To sai kuma mu leka shafinmu na Twitter @ahmad_bajoga yace yau da gobe kenan, wannan abu sai dai addu'a, Allah ya kare mu kawai, amma yadda jama'a ke mu'amala da mutane daban-daban.
Sai @abdulaziz moha yace yau da gobe ta hanyar tsaftace muhallinmu ne kawai zamu kare kanmu daga na cututtuka.
Sai @aliyun gwarjatu yace salam yau da gobe. A gani na a kula da tsaftar muhalli da jiki shine babbar hanyar kariya daga cututtuka na yau da kullum.
Sai @adamu_madara yace salam yau da gobe. Hakika zamu iya dakile waɗannan cututtukan wajen kula da tsaftar muhalli da kuma magudanan ruwa a inda muke rayuwa.
Sai daga ƙarshe @mahmud_kaura01 yace kiyaye dokokin da masana lafiya ke gidan ya mana, musamman waɗanda suka shafi abubuwan da muke ci da kuma muhallinmu, su ne kai kariya.
To mun gode, a cigaba da turo mana da saƙonni. Wakilinmu a Kano ta ɓangaren lafiya Muhammad Salisu Rabi'u ya aiko mana da wannan rahoton na ra'ayoyin jama'a game da zazzaɓin da ke addabar mutane wata da watanni ya ƙi tafiya.
Sunana Isa Bellaja, wanda aka fi sani da dattijan arziki.
Malam Isa, ya batu na wannan zazzaɓi da ya addabi mutane, kana da labarinsa?
Ina labarinsa yana nan ma a gidana da iyalina. Ina son ko da yaushe har na zamanto abokin masu ba da magani mai allura. A yanzu haka ana bi na basussuka na allurar zazzaɓi na irin cizon sauro ko ma na mede.
To zazzaɓin kun je ku asibiti ne aka ce muku na cizon sauro ne?
Mafiya yawa gaskiya mutane ba su fiye zuwa asibiti ba, saboda akwai chemist a nan garurukan nan musamman Kano wanda mafiya yawa ma'aikatan asibiti ne suke budewa. Idan suka bude da zazzabi ya zama sai a ce to ka je kemis din wani, shi zai zo ya kara maka ruwa, in ma jini ne ma zai iya sa maka, kuma shi zai maka allurai irin wanda ake sawa a hannu din nan, wanda za a irin drip din nan da ake drip din nan, duk shi suke sa ma kuma su sassa muku magunguna.
A shagunan sai da magungunan ne ake gaya muku cewa wannan zazzabin na cizon sauro ne?
Eh, to haka dai muke tsammanin tunda abin da yake faruwa na farko dai jama'a ta yawa, kazanta ta yawa, kuma ba a kwashe kwatoci, ba a yin wani abun da zai raba mu da sauran. Kuma mafiya mutane kullun gwamnati cewa take yi a nemi gidajen sauro a sa a ɗakuna, a hakikanin gaskiya mun fi kunna maganin sauro mai hayaki, ba mu damu da shiga gidajen sauro ba, musamman saboda ka san yanzu halin da ake ciki, muna da karancin wuta idan kashe gidan sauron da zafi, saboda haka mutane suke bude wunduna da sauransu suke kunna maganin sauro. Amma duk da haka sauron sai rika tafiya ta karkashin kasa ko ko ta jiki ya je ciciji mutum. Amma hakikanin gaskiya mafi kyakkyawan zatona zazzabin da ake fama da shi zazzabi ne na cizon sauro, saboda ba mu da wani ruwa wanda muke sha wanda zai iya samu irin wannan abu. Tunda mafiya mutanen Kano ruwan bohol ake sha, ko ruwan piya wata wanda aka tattace, ko ruwan kwalba wanda aka tace, yanzu ba mu samun ruwa wanda yake mara kyau ana sha. Gaskiyar lamari kenan.
Eh, sunana Aminu Maidawa Fagi.
Malam Aminu, shin ko kana sanar da yawaitar zazzabin nan da ake fama da shi a wannan yanayi na yanzu?
Eh, hakikanin gaskiya muna sanar da irin wannan yawaitar zazzabi na annoba, wanda tunda annoba za a ce tunda ba mutum ɗaya ba, ba guri ɗaya ba, fantsamuwa yake yi.
Shin ya shafi iyalan Malam Aminu?
Ni abin bai shafi iyalaina ba, sai dai yan uwa musulmi da abin ya shafa, shine abin da yake dan tayar mana da hankali. Kuma muke roƙon gwamnati da malamai a dage da addu'a, dan bude irin wannan akwai ibtila'i da Ubangiji yake jarraba bayinsa da shi idan aka saki hanyar bin Allah.
To daga cikin yan uwanka da aka kai asibiti an gano me yake kawo wannan zazzabin?
Eh, to gaskiya waɗansu dai babu abubuwan da ba a faɗa wanda ake zargin ya kawo wannan zazzabin. Wasu ana magana wasu cututtuka irin na cizon sauro da abubuwan da suke kawo wanda yake haddasa malaria da kuma rashin tsaftace abinci, amma mafi akasari a malaria na cizon sauro ya fi ɗaukar kaso 60 zuwa 70 a cikin wannan zazzabi da ake. Kuma za ka ga take yanke ya kai ƙaramin yaro ya kai babba, ko nan da nan za ka ga an ce wane ya mutu. Ka ji jikin mutum zafi rau kamar ana gasa masara, kuma in ka zo ka shafa wa mutum ruwa ka ga bana a mai allurar, in ya samu sauki minti 5 ya yi gumi sai ka ji ya koma minti 15, kuma wani haka za ka ga ya warke da safe, wani kuma da daddare, wani kuma haka za a ga an kwana. To in ba a yi sa'a ba, an yi madace da maganin, sai ka ga an rasa mutane, an rasa yara, an rasa manya, an rasa tsofaffi. To wannan abu ya tayar mana da hankali ba ƙarami ba.
Sunana Sa'idu Alhaji Sa'idu.
Ban sani kuma Sa'idu yana da labarin yawaitar zazzabi a cikin al'umma a wannan lokaci ba?
A gaskiya akwai, kuma abin da nake ganin ya sa wannan kamar lokaci ne yayi da ya kamata mutane su yi la'akari da irin yanayi da aka shiga na damuna, wanda ciyayi sun yawa, akwai ruwa a kwance ko ina, tunda ba ɗabi'a ce da mu ta kula da cewar a yi feshi mai yawa da sauransu ba. To babu shakka sauro zai yadu fiye da kima, kuma za ka ga in ba gidan masu da shi ba, za ka ga cewar ba a kula da cewar asara wai irin kariyar nan ta kar sauro ya shiga gida, sai dai gidan masu da shi, su ma din kuma ba za a kasa sannin cewar ya shiga ba ko bai shiga ba, amma suna da halin da za su abun nan. Amma a nan ya kamata a ce mutane sun kula, kuma gwamnati ma ya kamata a ce ta ƙara wato akan abin da take yi na kyautata yin feshin nan akan kari na kwatami ne, na kududdufai ne, na wato ruwa da yake kwanciya a kwararo-kwararo domin a samu sauki.
Kuna da yakinin cewa wannan zazzabin da ake yi cutar zazzabin cizon sauro ke haifar da shi?
Kwarai da gaske, ai ba yadda za a yi zazzabi in ba kamar ta ciwon sauron ba. Sannan kuma shi kansa ma abin da yasa ake ganin yayi yawa yanzu, sauron yayi yawa, sannan maganin ba a dace da irin maganin da ya kamata a samu a sha ba, don magani yayi tsada. In magani za ka siya mai tsada mai kyau wanda zai yi maganin, ba ka da kuɗin da za ka siya. Kuma maganinmu na gargajiya da yawa ba saninsa aka yi ba, wanda za a sha ɗin ya zamanto an yi an samu sauƙin da sauransu. Shi zazzabi ba abin da yake kawo shi, sai ka ji wani abu ya sa maka wani abu wanda zai jawo shi, kuma sauro muka sani mu anan.
Sunana Aminu Haruna Rashid.
Ban sani ko Malam Aminu yana da labarin zazzabin nan da yake addaban mutane a halin yanzu.
Eh, kwarai kuwa, ko dan ba komai ai zaka gani gashi a makauta kowane gida zaka samu ɗaya biyu ana ta fama da shi. Kwarai ina da labarin sa, kwarai kuwa.
Wannan zazzabi ya shigo gidan Malam Aminu?
Kwarai kuwa, dan wayewar yau ma ni kwana ne da shi, rigib kuma ga yara na guda biyu ma su ma haka suka kwana da zazzabin.
Me kuke tunani yake haifar da wannan zazzabi?
Gaskiya ni ina ganin zan ta'alaka ta shi da yawan sauro yanzu, saboda gaskiya yanzu ciyawa ta baibaye mutane, ba ma irin wajejen mu nan haka akwai ciyawa sosai, kuma saurayen nan dama abin da suke nema kenan. Akwai saurayen yanzu ga sun karu sosai, lokacin har da yamma ma kafin ma duhun dare sai ga saurayen sun fara ciza mutane. Ni ina ganin shine dai babban dalili.
To amma masana suna cewa ba a gane cutar zazzabin cizon sauro sai an je asibiti a yi gwaji. Kun je asibiti ne?
A gaskiya ni dai ban je asibitin na gwaji ba, amma daga yanda sauro yake cizon mutane ina ganin, to ba ni dai ba likita bane, amma dai daga yanda sauron nan yake cizon mutane ai ba mamaki a ce zazzabin nan ya baibaye gidaje gaskiya.
Cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kanmu da kanmu, mai cinikin dare har da dare ana inda ya har da ma ya samu, ya zo kunnan ka yi maka buɗa ka kai masa duka cikin ka ya samu, har hancin ka yana yin cizo in ya lura jini zai samu, babu zato zazzabi ya rufe ka in ka saki ajali ya samu.
Kan karmi da mu
mara fi yadda da sauro gareki
gareki jawai kawai ke ne kici are bata kai
wallahi gareki shi aka gaskiya
gaskiya sauro ai masifa ne ai
wani abin da aka nuna wa cikin dabbobi wanne ne yafi kisa, aka sa ga hoton zaki ga hoton sauro, mutane sai su ida zaki sai
zaka ba ko ina
ni ban ma taba ganin shi ba,
to
adamu
to ina zaka gan shi
ba wanda ya kai wannan
dangerous
sauro.
Bari mu je ta bakin wani daga cikin dan wata kungiya da suke faman yaki da ita wannan cuta ta malaria a jihar Kano. Mu ji wata kungiya ce kuma me suke kokarin yi domin taimakawa al'umma din. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Ina magana da Babala Garba.
To Malam Babala Garba, me sunan kungiyar taku kuma me kuke yi dan an ce kuma kuna tafafutukar yanda za a yaki da malaria?
Muna aiki ne da Global Fund Malaria Project a Kano, kuma irin da cikin aikin da muke yi shi ne mun lura cewa idan ana so a kawar da zazzabin cizon sauro, dole sai an duba abubuwa da dama. Na farko dai shi ne su kansu mutane faɗakarsu cewa su gane cewa da yake kawo sauron nan hannun ke yaɗuwa da ke cizon mutane yake yaɗa zazzabin. Na biyu akwai binciken da mutane gano cewa ɗaya daga cikin matsalar da ake ita shi ne ainihin gano matukin zazzabin, mutane da yawa sun san zazzabi ne amma zazzabi kala-kala ne, akwai cututtuka da yawa da suke kawo zazzabi ba lallai malaria ba, saboda haka lallai duk wanda zai zazzabi dole sai ya je asibiti an bincika an gano cewa eh zazzabin na malaria ne. Akwai typhoid, akwai kyanda, akwai abubuwa da yawa, cututtuka da yawa da suke kawo zazzabi, saboda haka sai an bincika an tabbatar cewa akwai wannan kwayoyin marasa yin nan da plasmodium a ciki. A cikin jininsa shi ne ya tabbatar cewa malaria ne. Na uku sai shi ne ainihin ba da maganin da zai warkar da ciwon. Wato muna da matsala babba musamman ma a wajen ma'aikatan mu, yan goma ma'aikatan kiwon lafiya daga likitoci har zuwa wanda ya kamata ya warkar da ciwon. Akwai matsala ta wajen cewa a yarda cewa yanzu sabon maganin da yake warkar da ciwon na malaria shi ne a wannan haɗaka ta ATCM. Wato ACT, wanda dole sai an yi a bayan cikin shi ne kawai yanzu an gano cewa yake da ƙarfin da zai kashe wannan ƙwayar cuta na malaria. Sannan kuma akwai matsala, akwai matsala ta gaba kuma shi ne rashin samun maganin ma akai-akai. Sannan wato mu yanzu abin da muka ɗauka akan waɗannan abubuwa shi ne sai muka ɗauke su daki-daki. Na farko dai muna faɗakarwa al'umma akan yadda za su gane cewa ainihin ya kamata a yi a hana sauro yaɗuwa. Duk wanda za a bari sauro ya taru a tare shi a hana shi yaɗuwar nan, musamman aji abubuwa yadda ruwa yake tsayawa da sauran su ne ya samu hayayyafa. Na biyu shi ne bita wa su kansu malaman asibiti yadda duk wani zazzabi da ya zo asibiti kowane irin zazzabi ne, kowane iri ne, to a tabbatar cewa an masa gwaji. kar a bari kowane irin mutum ya zo da zazzaɓi ko ya zo da zazzaɓi ko da an ga wani alama wata cuta ne a masa zazzaɓi a fitar cewa cikin ba malaria in kesa kafin a cikin masa wani
magani
da za a masa.
To da ma
na uku ko duk wanda ya zo asibitin lalle a bashi maganin zazzaɓin malaria in an tabbatar yana da shi.
To tambayar
da na hudu ko muna kawo magunguna cewa duk wata uku ana ba magunguna ana ba asibitoci dole 1000 a jihar Kano kowane wata uku. To wannan shi ne daga cikin abubuwan da muke sannan muna faɗakar da iyayenmu kowane sako cewa su kula cewa akwai amfanin cewa su gane me yake kawo cutar sannan kuma su amfani da gidan sauro. Gidan sauro ne shi ne ainihin muhimmin abin da zai kare mutum da kamuwa da cuta saboda shi sauro yana yawo musamman da dare ya fi yawo tsakanin ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 4 dare na safiya.
Malam Baballe, me ke sa wai har ake samun sauro bai jin maganin sauro a ta fesawa a ta amfani da gidan sauro amma a ce
kun maganin ne ko na ce sauro shi ne
a kunna na igiyar leko ake ce mata ko ta hayakin nan amma
sai ka bi ka kakkashe su dukkanka
sun ta ganye wannan sauro
yadda ake dinna yadda za ka amfani da shi ai shi kansa sauro da ma da kai suna nan da yawa idan zaka sa kirin ne sai ka rufe a ce ka fesa a cikin ɗakin ka sai ka rufe ɗakin kai kuma ka samu wani wuri yadda zaka zauna ba na wani lokaci wanda suke cikin ɗakin da sun mutu kafin nan kan zaka shiga sannan kuma zaka shiga sai ka buɗe windoji a ce windojin ka kuma akwai su ma wannan net ake sawa
wato su kare dai shigar su
da shiga za a samu sauki.
To Malam Baballe Garba, mun gode kwarai da ka samu damar lokaci har kai mana magana akan wannan Global Fund Malaria Project din da Kano da ake ta fafutukar wayar da kan mutane ne yadda za a yaƙi cututtuka. Muna
gode
sai wani lokaci. Shin Ibrahim, ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba?
Ta kwana gidan sauki Usmanu.
Domin ba inda zaka je da ya wuce yanar gizonmu ta dandalin VOA.
Aida, idan kana buƙatar data kamar misalin MB 10 yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu.
To ai Ibrahim, ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa.
Dandalin VOA. Sunana Julie Leathers Gresham.
Ai Julie, ba ke kadai ba, ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashin Hausa na murya Amurka,
Washington DC.
To yanzu muna tare kai tsaye da wani masanin cututtuka da Dr. Tahiru Abubakar.
To salamu alaikum.
Alaikum salam, wannan ka ba.
Haji Tahiru, ga ni ga Maryam ga Safinatu.
To, ina mu ga fice da ku.
Barka da shigowa. Barka da shigowa.
Sai dai naji kamar layin ka na tutsu. Yi magana da kyau, in ji mu ji sunan ka cikakke.
Ina ga
likita yayin mun ƙara lalubun na ga layin ka saboda naji yana tutsu sosai. Ko mai lalubo ta ɗaya lamban ne?
Ɗaya lamban ba ta tushe da.
Ok, to yanzu bari mu ji. Yanzu kaga dai
ina lalubo ba in canza waje.
Yawa ka canza waje, yawa musamman inda wani ɗan rediyo ka kauce mata.
Sai Usman kafin lalubo likita.
Yawa to in ka canza
waje ka lura da
ko ka muna magana ba komai.
Kin lura da gidajenmu, zaki ga gidajenmu kamar haka na cikin gari ko na karkara, zaki ga mutane basu damu da su sa gidan sauro a dakunan su ko kofofi ko tagogin su ba.
Yawwa, muna jin ka Mala Tairo. Kana
ji?
Kwarai, muna jin ka. Yawwa, to.
Ina jin ku. Muna jin ka sosai yanzu.
Alhamdulillah. To da farko da wa muke magana, sannan kuma daga ina ma'aikata ka bullo?
Ina kuna magana ne da Tairo Abubakar. Daga ma'aikatar kungiyar da ke lura da ke bincike a kan cututtuka da ake kamuwa da infectious diseases ke na ake cewa a turan su. Biya guri Hausan babu su.
To, mun yi. Wato cututtuka nan da suke kama mutane na musamman da ake lura sama ido kenan.
Ke raduwa.
Ke raduwa. To ga kuma maganan sauro, shi ma cutar sa din nan fa zazzabin nan dake addaba mutane yana ta yaduwa din shi ba kansa. Wannan ya harbu, wannan wancan ya harbu. Da farko wace shimfiɗa za ka yi mana a game da maganan zazzabin cizon sauro nan da muke yi? Ga baya jin magani.
Cizon sauro abu ne da ake kamuwa da shi, abu ne da kuma ake da hanya da ake iya kare kai. shi sauro ne yake kawo shi. Idan sauro yake jin mutum macen sauro su suke dauke da kwayar wannan cutar, idan ta cije mutum wajen shi jini, lokacin da za ta sa kwayar cutar nan ya shiga cikin mutum. Idan ya shiga kuma zai bi jini ne shi ya girma, shi ba kawo illa ga ɗan adam. Lokacin da yake girma yana yaɗuwa, yana yawa, sa'a ga masassara na ƙaruwa. Ana sa jin na ƙaruwa a cikin ɗan adam kenan. Har sai lokacin da zai fara rage yawan jini, sa sa masassara su sai kaga ɗan adam ya lalace zazzaɓi da sauransu ne, ko ana shi kaɗan. Kaɗan kenan daga cikin abin da yake malaria ke kawowa kenan. Yakan shanye jinin mutum sosai, saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke sa ke kashe yara mata ɗan ƙananan yara, bayan sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke samun mata masu malaria, yana shan jini, yana da illa ga reta, yana da illa ga ɗanta.
To likita, ya aka yi su wasu kasashen da suka ci gaba suka samu suka gama da sauro gaba ɗaya ba sa samun malaria kamar yadda mu muke samun shi a nan kasashenmu?
Eto, su kamar yadda kika ce sun ci gaba. Sun ci gaba wajen bincike, sun ci gaba wajen tsafta, sun ci gaba kuma wajen yi wa mutane bayani, mutane kuma sun anshi wannan bayani suna amfani da shi. Sannan wasu kasashen sauron ba ta iya rayuwa a wajen, saboda akwai kasan da sauro ba zai iya rayuwa ba.
Sanyi ya ishe
shi. Ko ba yadda za a iya kawo cuta a wajen. Kamar nan kanar da su suna sauron ma ji ba malaria ta kawowa ba. In ta yi cizo ta kan kawo ni black spot. Bakin abu haka a ciki.
Haka.
Wasu gefen kanar da suna da wannan. So ba ko ina ba ne sauro yake a duniya. Wasu waje suna da shi. Wasu waje ba su da shi, amma inda suka ci gaba sosai suna da sauro. Amma yi kokari a gaskiya, sun wayar da kan jama'a, su an samu sauƙin raguwa kamuwa da wannan cutar sauro.
Yadda yake dai lokacin namu yana ɗan harara to, amma yawanci akwai tambayar da muke Maryam Ɗazi take magana cewa ana kukan cewa
majalisar da ta taya magana kai wasu ana har yanzu akwai wasu magungunan da ake amfani da su na malaria wanda ƙasashen Turai an haramta amfani da su saboda tana da cutarwa, amma sai gashi mu kuma muna amfani da shi har yanzu. Me yasa haka?
A bincikenku kun gano haka?
To gaskiya ni ma yau nake kanta wannan magana a jarida cewa akwai wasu maganin malaria da an hana amfani da su a ƙasashen Turai, ana amfani da su cewa sarakin kuma za su yi bincike, saboda yanayin watsa labaru yanzu dole sai ka tsaya ka tantance ta san gaskiya. Amma mu a nan muna da magani wanda ƙungiyar lafiya ta duniya ta amince da shi, wanda shi ne fifth line regimen na treatment na uncomplicated malaria.
Wanda ake ba mutane.
Wanda shi ne global fund ta raba malaria da ba ta kawo illa sosai, uncomplicated. Global fund ta raba kuma ana ba da shi cikin sauƙi, wani waje ma kyauta.
To a tahiru yawanci wannan abin da za ka iya gaya mana kila a cikin minti ɗaya mu ji, cututtuka yawanci mutane na kukan cewa yana da nasaba da yanayin yadda muke tafiyar da rayuwarmu, kamar yadda muka karanta a sakonnin da ka je amsoshin jama'a. Shin haka abin yake, yanayin rayuwarmu yana iya taimakawa wajen muka kamu da
cututtuka? Yanayin rayuwarmu yana tafiyar da yanayin cututtukanmu. Kaga misali zan baka kafin mu dawo kan cizon sauro. Yanayin cin abin da muke ci, yanayin tsaftarmu, yana danganta da yanayin cututtukan da muke samu. Shi wannan sauro da muke magana, inda za mu tsaftace muhallinmu mai kyau, duk inda kwata yake a share shi, saboda shi sauro yana haihuwa ne wajen da akwai datti, akwai ɗan ruwa a waje, ɗan tsohon kunya yake cire, ɗan tsohon taya da mai gida a gama aiki ya dawo da shi a cire.
To me yasa maganin, me yasa bai jin magani sauro ba? Me yasa bai jin magani? To ai ta shan magani, ai ta shan magani ya ki tafiya. Ita malaria ta kama mutum.
Resistance, akwai abin da ake kira resistance. Saboda mu yanzu a Afrika, misali ƙasashenmu na Afrika, muna da wata abin da muke ba a yi cewa daga na ji zazzabi kawai malaria ne sai dai sha magani.
To yanzu kaga saura minti ɗaya gaba ɗaya wannan likita saura minti ɗaya shirin nan ya kare abin da za a yi mako mai zuwa zamu dasa domin magana ce ta lafiyar dan adam bayan da za mu kasance shi haka nan kawai yau sai Allah ya kai mu wani mako.
To Allah ya kai mu gode kwarai. Allah ya sa muna rai.
Amin. Mun gode. To a madadin
Maryam Bashir Bugaji
Safinatu Sodangi
sai kuma Julie Leather's Gresham wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Aiden Utko sai wanda ya hada mu a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Jamai New Usman Ahmed Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma kare mu da lafiya.
Wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba.